أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا جميعا على محبته ومرضاته، وأن يهبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والأمل، وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعاء. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu sauraronmu ta wannan kafa mai albarka, Radio Kausan, a daidai wannan lokaci mai albarka, a wannan rana ta Juma'a mai albarka, muna muku barka da safiya, muna muku barka da yau, da kuma fatan alkhairi zuwa ga dukkanin masu sauraronmu a wannan gari da kuma kewaye. Muna kuma addu'a ga wannan kafa ta wannan gidan radio, saboda dama da suke bayarwa a zo a yi amfani da wannan kafa don yaɗa musulunci. Allah ya ƙara ma wannan kafa tasu, wannan gidan radio nasu albarka. Allah ya ƙara ɗaukaka shi. ‘Yan uwa da suka ɗauki nauyin gabatar da darussan da za a riƙa gabatarwa na awa ɗaya a kowace ranar Juma'a daga ƙarfe 10 zuwa 11, muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya ɗora wannan aiki a kan mizanin su na hasanat. Allah ya sa wannan ya zama dalilin shigar mu aljanna, da mu da su da masu sauraron mu baki ɗaya. Muna addu'a ga wannan ƙasa tamu, Allah ya ƙara mata albarka. Allah ya kawo mana shugabanni na gari, ya tabbatar mana da shugabanni na ƙare, da kuma kawo mana kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu. Mutanen da suke cikin larura, muna tawassuli da wannan dama, Ubangiji ya yaye musu larurorin da suke damu su. Masu bukatu na alkhairi, Allah ya biya musu bukatunsu. Kamar yadda aka sani, wannan kafa akwai darussa da dama da ake gabatarwa ta wannan kafa, wato ainihin Radio Kausan. Akwai darussa da dama da ake gabatarwa, musamman ɓangaren da ya shafi fiqhu da sauran wasu ɓangarori da wasu fannoni na abin da ya shafi addinin musulunci. Duba da wato malamai magabata da suka karantar da mu wato fannoni daban-daban da ya shafi musulunci. Akwai fanni na ainihin fiqhu, akwai fanni na mu'amalat, akwai fanni na ainihin as-suluk, al-akhlaq, halaye, dabi'u na ƙwarai da musulmi ake so sifatu da su. Haka kuma akwai fanni na sira, tarihi, akwai fanni na aqida da sauransu, wanda duk waɗannan fannonin musulmi yana buƙatar su. Musulmi yana buƙatar kowanne daga cikinsu. To, duba da kasancewar malamai suna karantar da darussa kan wasu fannoni da suka shafi fiqhu da abubuwan da ya kama da haka, to mu sai muka ɗauki wato wani fanni wanda zai shafi karantar da mutum irin yadda zai fahimci addininsa, ya samu kyakkyawan ƙuduri game da addininsa, ya samu lafiyayyar aƙida game da addininsa na musulunci. Za mu yi amfani da wani littafi ƙarami da yake hannunmu, amma littafin yana tattare da ilimi mai yawa. Shi ne littafi wanda yake ɗauke da tambaya da amsa. kusan 200 da wani abu. Tambaya da amsa 200 har da wani abu wanda suka shafi kudurin mutum game da musuluncinsa. Yanin yanda ake so mutum ya fahimci addininsa, ya san daga ina yake, kuma yanzu ina yake, kuma nan gaba ina zai je. To akwai tambaya da amsa da suka shafi waɗannan ɓangarori a cikin wannan littafi da zamu karanta. Wanda ya wallafa wannan littafi wani hamshakin malami ne mai suna Hafiz ibn Ahmad Hakami. Hafiz ibn Muhammad Al-Hakami wanda malami ne da aka haife shi a ƙasar Saudiya, kuma malami ne wanda yake mashhuri, dan kabilar Al-Hakam ne, shi yasa ake ce masa Hakami. Hafiz din kuma sunansa ne, ba wai nisba bace zuwa ga irin abinda malaman hadisi suke ce wa mutum Hafiz, kamar a ce Al-Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani ko Al-Hafiz ibn Kasir, ba irin wannan ta'alifin bane. Hafiz din sunansa ne, sunansa Hafiz ibn Ahmad Al-Hakami. Hakam din wato kabilarsa ce, da wannan bawan Allah an haife shi a Saudiya, an kuma wato ainihin haife shi a watan Ramadan shekarar wata yana 24 watan Ramadan, 24 ga watan Ramadan hijira 1342, wanda ya dace da 28 ga watan 4 hijira 1924. Mutum ne wanda ya shahara da zaka'i da kuma kaifin harda da kokarin kiyaye abubuwa da suka shafi ilmumuka na musulunci. Shi yasa ya harda ce Al-Qur'ani a cikin shekarun da basu kai 13 ba, ya kuma harda ce wasu mutun, wasu littattafai na ilimi bangaren aqida da fiqhu da sauransu. Mutum ne wanda ya shahara da kaifin kwakwalwa ta fuskar harda, sannan kuma ya ainihin wallafa littattafai da dama. Daga cikin littafan da ya wallafa akwai Manzuma ta Sulamul Wusul ila Ilmul Usul, ya kuma wallafa littafi mai suna Manzumatul Jawahirul Farida fi Tahqiqil Aqida, yana da littafi mai suna Kitabu Dalilu Arbabil Falah litahqiqin fil Islam, yana da kuma wata risala da ya suna mata An-Nurul Fa'id min Shamsul Wahyi fi Ilmin Fara'id, da sauran dai littattafai wanda ya wallafa wanda musulmai suna nan suna fa'idantuwa da su a cikin addinin musulunci. Wannan bawa Allah, Allah ya masa rasuwa bayan ya kare aikin haji a garin Makka 18 ga watan Zulhijja shekarar hijira tana 1372, ya rasu yana da shekara 35 kacal, kuma ya rasu a garin Makka bayan ya kare aikin haji. Kuma a nan Makka aka binne shi, ya ainihin bar ya hudu maza. Cikin mazan da ya bari akwai Ahmad, akwai Abdullahi, akwai Muhammad, akwai Abdurrahman, ya kuma bar ya mata har guda uku. Allah ya ji kansa da gafara, ya saka masa da gidan aljanna. To kasancewar littafin da zamu karanta ya shafi kuduri ne na zuciya, abinda da Larabci ake iya kiransa da suna aqida, wato kudurin zuci, abinda mutum zai kudurce a zuciyarsa game da ubangijinsa, game da annabinsa, game da kuma ainihin addininsa na musulunci. Sai ya kasance littafin yana kunshe da abubuwa ne da suka shafi aqida, kuma kalmar aqida ba kamar yanda wasu suke mata mummunar fahimta bane. Da zaran an ce aqida sai ka ji kamar so ake a kawo wasu abubuwa da za su tayar maka da hankali, ko so ake a kawo abubuwan da ba za ka ji daɗi ba. A'a, in aka ce aqida, so ake a gyara wa mutum kudurinsa na zuciya. Shi yasa kalmar aqida a Larabci daga al-aqdu ne, lafazin al-aqdu kuma yana nufin al-rabtu, shi ne kulli, kamar abinda mutum zai kama shi ya kulle shi. Shi yasa Larabawa suke cewa aqada ya aqidu uqdatan, ma'ana ya kulle, yana kullewa, ko a ce kulli. Cikin suratul Falaq, Ubangiji ce wa min sharrin nafasati fil uqad, kalmar al uqad shine kulli. To kuma inda Allah ta'ala yake cewa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha al kitabu ajala. Uqdatan nikahi anan ana nufin daura aure, daura igiyar aure. Kenan sai aka malamai suka dauki wannan kalmar suka yi amfani da ita wajen abinda mutum zai kullace a zuciyarsa game da musuluncinsa, annabinsa, kuma game da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Shi yasa idan aka ce aqida shine ma aqadan insanu alayhi qalbuhu jaziman bihi wa huwa haqqu aqidatu sawa'un kana haqqan am batila. Wato a lugar larabci, a harshen larabci, idan aka ce aqida shine ma aqadan insanu alayhi qalbuhu, shine abinda dan adam ya gudurce a cikin zuciyarsa. Jaliman bihi, yana mai tabbatar da wannan gudurin, baya shakka a kansa. Fa huwa aqidatun, to wannan abin ya zamo aqidarsa, ya zamo gudurinsa. Sawa'un kana haqqan am batila, duka ɗaya ne wannan abin da ya gudurce a zuciyarsa, abu ne wanda yake na gaskiya ko kuma abu ne na banna. Matukar ya yarda da wannan abin a zuciyarsa, yarda ta haqiqa, wanda baya shakka a kansa, to a lugar larabci wannan abin ya zamo gudurinsa, ya zamo aqidarsa. Amma idan muka dawo a cikin addini, wal aqidatu fi ddin, aqida a cikin addini shine ma yaqsudu bihi al i'tiqad duna al amal, ka aqidatu wujud ar rabbi ko wujud Allah ta'ala wa ba'sat ar rusul wa ghairi. Amma a cikin bayyana addini, idan ka ji an ce aqida shine ma yaqsudu bihi al i'tiqad duna al amal, shine abinda ake nufin kudurin zuciya da shi wanda bai shafi aiki ba, abinda bai shafi aiki da gabbai ba, a'a ya shafi kudurin zuciya ne, abinda ka yarda da shi a zuciyarka, wanda wannan yardan ita ce za ta saka kuma ka je ka yi aikin. Amma yardan ta zuciya ita ce ake kira aqida, ka aqidatu wujudur rabbi, kamar aqidar samuwar ubangiji. Wato ka yarda a zuciyarka Allah samamme ne, akwai Allah yana nan samamme, domin akwai waɗanda suna nan suna da aqidar ba Allah, irin yan falsafa da sauran ire-irensu, suna da kudurin cewa ba wani abu Allah. To amma kai a zuciyarka ka yarda akwai Allah, to wannan kaga ba wani aiki ne kai ba, a'a a zuci ne ka yarda, to wannan sai ya zamo aqidarka. Haka aqidar ba'satur rusuli, aiko manzanni, Allah ya aiko annabawa dan su zo su yi ma mutanen su gargaɗi. To wannan zaka samu akwai waɗanda suke da aqidar yarda da annabawa, to kaga wannan ya zamo aqidarsu. Akwai waɗanda kuma suke ganin ba wani annabi, duk wanda ya zo shi ya kawo kanshi, shi ya turo kanshi, wato ba wai cewa Allah ne ya turo shi ba. To kaga wannan shine aqidarsa, aqidarsa shiwa ba annaba, annabawa, Allah bai turo wani annabawa ba, Allah bai turo annabi ba, aqidarsu kenan. To amma kai a aqidarka ka yarda Allah ya aiko annabawa, sai ya kasance kaga kenan kudurinka wannan na yarda da akwai annabawa ba wani aiki bane kai, a'a abu ne da kai yarda da shi a zuciyarka. To wannan shine abinda ake nufi da aqida a cikin addini, abinda mutum ya yarda da shi a zuciyarsa, na zuci, na kudurin zuci, wanda bai shafi aiki ba. Aqida kuma a istilahi na malamai, a istilahin malaman aqida, suna nufin hiyal umuru allati yajibu an yusaddiqa biha alqalbu wa tatma'inna ilayha an-nufus. Wato idan hatta takuna yaqinan sabitan la yumadhijuha raybun wa la yukhalituha shakk. Idan suka ce aqida a istilahi, a yare na malaman aqida, hiya al-umuru allati yajibu an yusaddiqa biha al-qalbu, ita ce al'amuran da yake wajibi zuciya ta gaskata shi, al'amarin da yake dole ya zama wajibi zuciya ta yarda da shi. Wa tatma'inna ilayhi an-nufus, ya zama dole zuciya ta natsu zuwa gare shi, ta yarda haka abin yake. Hatta takuna yaqinan sabitan, har sai ta kasance wannan abin yaqini ne, tabbatacciyar yarda ce, tabbataccen imani ne, yarda ce tabbatacciya a cikin zuciya. La yumadhijuha raybun wa la yukhalituha shakkun, wanda kokonto baya cakuduwa da ita, shakka bata cakuduwa da ita. To wannan shine aqida a istilahi na malama, abinda yake ya zama dole ka yarda da shi, kamar yarda cewa akwai Allah, yarda cewa Allah ya aiko manzanni, yarda cewa akwai ranar lahira. Kaga wannan ya zama dole in kai kana son ka zama musulmi ka yadda da wa'annan abubuwa da ire-iren su ka yadda da su a cikin zuciyarka kuma ka gaskata zuciyarka ta nasu ya zama ko shakka ba ka yi game da wannan balantana ka yi kokwanto to wannan shine aqida a yaran ainihin su malamai na aqida idan aka ce aqida zaka samu aqida iri biyu ne akwai al-aqidatu sahiha akwai al-aqidatu batila akwai lafiyayyar aqida akwai kuma gurbatacciyar aqida to wacce ce gurbatacciyar aqida ita ce aqidar da ta saba wa musulunci wacce ce lafiyayyar aqida lafiyayyar aqida ita ce al-aqidatu al-islamiyya wanda wannan littafi sunansa kenan sunan littafin kenan al-aqidatu al-islamiyya saboda haka al-aqidatu sahiha hiya al-aqidatu al-islamiyya qudri lafiyayyi uduri na zuciya ingantacce lafiyayye shine aqida ta addinin musulunci mana abinda musulunci yayi umurni ya wajabta cewa a kudurce shi a cikin zukata wato wanda wannan shine cikakken imani game da rububiyyar ubangiji wato a samu bawa yana da cikakken imani game da rububiyyar ubangiji cewa ubangiji shine ar-rabb kalmar rabb tana nufin khalqan wa mulkan wa tadbira wato ka yarda a zuciyarka Allah shine mai halitta Allah shine wanda yake mallakar halittan halittan tasa ce yanda duk yaso haka zai yi da ita wa tadbiran kuma ubangiji shine yake sarrafa wannan halitta nashi yanda yake so shi yake sarrafawa shi ya kawo dare ya kawo rana ya zubo ruwan sama ya fitar da tsirrai ya talauta ya arzuta ya kashe ya raya duk wannan tasarrufat kin ka yarda a zuciyarka cewa ubangiji yake yin wannan wal uluhiyya haka uluhiyar sa wani matsayi ne nashi shi kadai al ilahu kasancewar sa abin bauta wanda ba wanda ya cancanci a jingina masa wani nau'in bauta sai shi duk wanda aka jingina ma wani abu na bauta wanda ba shi ba to an yi zalunci to ana son ya zamo ka yarda da wannan aqidar a cikin zuciyarka kayi imani da shi wa asma'ihi wa sifatihi haka sunayen Allah da sifofinsa sunayen da Allah ya tabbatar ma kansa a Qur'ani da sifofin da ya tabbatar ma kansa manzansa ya tabbatar masa su a hadisai ingantattu ka yarda da waɗannan sifofin kuma ka bayyana su kamar yadda Ubangiji ya tabbatar da su to wannan kaga shine aqidar da ake so ka samu game da Ubangijinka kuma aqidar musulunci kenan game da Ubangiji sannan kai imani cikakken imani da mala'iku mala'ikun Allah wanda duk bayanan su zai zo cikin littafin kai imani lafiyayyen imani game da mala'iku a same ka kana da cikakken imani game da littafin da Allah ya saukar daga sama ya saukar ma annabawansa suka karantar da wato ainihin al'umman su kai imani da manzannin su kanka su da Allah ya aiko kai imani da ranar lahira cewa akwai ranar karshe da za ta zo duniya ta tashi daga aiki a tashi mutane daga kaburburan su a yi ma kowa hisabi gurgudan aikinsa wasu su shiga aljanna wasu su shiga wuta ka yadda da hakan a zuciyarka ka yadda da kaddara da take gudana akan kowane daga cikin ɗan adam ta alkhairi ko sharri duk abin da ya same ka na kaddara alkhairi ne ka gode ma Allah in kuma sharri ne shi ma ka yi haƙuri haka Allah ya so haka Allah ya jarrace ka kar ka ɗauki abin ka jingina shi zuwa ga wani ka jingina abin zuwa ga cewa haka Allah ya kaddara imani da kaddara yana daga cikin abin da ake so bawa ya yadda da shi ya kudurce shi a cikin zuciyarsa ya yi imani da wannan to wannan bayani ne insha Allah bayanin kowanne daga cikin waɗannan gabobin zai zo a cikin littafin Allah ya yarda sannan ana son mutum ya yi imani da sauran abubuwa na al'amuran gaibi da Ubangiji ya bayyana ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Ubangiji ya bayyana abubuwa na gaibi waɗanda baka taɓa gani ba baka taɓa ganin su da idanka ba kamar bayani akan abin da ya shafi azabar kabari da bayani abin da ya shafi ranar lahiran kan kanta gaibu ne za a zo a yi awon hisabi a yi awon sikeli mizani a hausa radi da sauran wannan abubuwa ne al-ghaibiyat abubuwa ne na gaibi wanda Ubangiji ya bayani manzansa ya bayani sallallahu alaihi wasallam ya zama dole ka yarda da waɗannan al'amura na gaibi zama yana daga cikin sifar mu'minai masu takawa alladhina yu'minuna bil ghaibi haka Allah ya ambace su cikin Qur'ani هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون yana daga cikin sifar mutanen kirki da Allah ya ambata yace alqur'ani shiriya ne ga masu takawa kamar an tambaye Allah su wane ne masu takawa sai yace alladhina yu'minuna bil ghaib sune wadanda suke yin imani da gaibi abinda aka ba su labari wanda ba su taba gani ba amma kuma su yarda saboda maganar ta Allah ce maganar ta manzon Allah ce kuma sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah shi yasa suka yarda da dukkan abinda suka faɗa ko da ba su taba ganin shi ba sannan mutum yayi imani da sauran usuluddin abubuwa na usuluddin wanda ake bukatar su a cikin aqida mutum yayi imani da su sannan mutum ya miƙa wuya cikakkiyar miƙa wuya zuwa ga Allah ta'ala a cikin dukkan abin da Allah yayi umurni a cikin dukkan wani hukunci da Allah ya zartar to ka miƙa wuya ga wannan hukunci kar ya zama kana da wani zabi bayan Allah ya yanke hukunci manzansa ya yanke hukunci zama kai kana da wani zabi naka na ra'ayinka mai imani baya samu wannan aqidar ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim mu'minin kirki namiji ko mace idan Allah da manzansa suka zartar da hukunci to su ba sa samun zabi nasu na kansu shi yasa Allah ya ce baya taba kasancewa ga mu'mini namiji ko mace idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari a ce su suna da wani zabi nasu na ra'ayin kansu to mai imani na kirki baya samu wannan sannan a same ka da aqida ta yin da'a cikakkiyar da'a da kuma biyayya cikakkiyar biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan duka yana daga cikin abubuwa da ake kiran su al-aqidatus sahiha lafiyayyar aqida ita aqida ta musulunci al-aqidatul islamiyya idan aka yi itlaqin ta aka ce al-aqidatul islamiyya aqida ta musulunci idan aka yi itlaqin ta aka sake ta to takan zo ana nufin aqidatus salafus salih ana nufin aqida ta magabata na kwari aqidar magabata na kwari as-salafus salih domin wannan aqidar ita ce aqidar gaskiya aqidar da Allah ya yarda da ita ta zama addini ga bayinsa ita ce kuma aqidar al-qurunul mufaddala wato karnonin nan masu falala guda uku shine karnin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa to wa'annan sune ake kira as-salafus salih in kaji an ce magabata na kwarai to ana nufin wa'annan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam tabi'ai wanda suka yi bayan su suka biyo bayan su ma'ana suka yi zamani da sahabbai amma ba su yi zamani da manzon Allah ba wa tabi'ihim bi isan da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa irin tabi'ut tabi'in wanda su sun yi zamani da tabi'ai amma ba su yi zamani da sahabbai ba wa'annan sune al-qurunul mufaddala wannan kenan sune karnoni masu falala wanda manzon Allah ya faɗa lafazin salaf da aka ce as-salafus salih magabata na kwarai idan aka yi itlaqin kalmar salaf a wajen malamai na aqida to duk ta'arif din su ta'arifat da suke ma wannan kalmar idan aka yi itlaqin kalmar aka ce salafus salih to sukan yi ta'arifin idan za su yi ta'arifin wannan kalmar ta salaf ta'arifin su yakan je ya dawo ne akan sahabbai ko kuma sahabbai da tabi'ai ko kuma sahabbai da tabi'ai da tabi'it tabi'ina daga cikin karnonin nan guda uku masu falala wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yace khairul qarni qarni khairul qarni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum yace qarni mafi alkhairi mafi dacewa qarni mafi kyau shine qarni zamanin da na rayu a ciki da ni da sahabbai thumma alladhina yalunhum daga nan sai masu bi musu sune tabi'ai thumma alladhina yalunhum daga nan sai masu bi musu sune tabi'ut tabi'ina wannan sune ake kiransu al-qurunul mufaddala da kuma sauran al'a'imma al-mashhudu lahum bil imama jagorori na musulunci wanda duniya ta yi musu shaida cewa su jagorori ne duniya ta yi musu shaida wato ainihin akan falala da suke da ita wato game da addinin musulunci duniya ta yi musu shaida akan bibiyar sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu kokarin bin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da kuma nisantar duk abin da ya saba ma abin da manzon Allah ya zo da shi to wa'annan su ake kira as-salafus salih wannan shi yasa aka ambace shi da suna aka ambace su da suna as-salafus salih magabata na kwarai to idan aka ce al-aqidatul islamiyya ana nufin aqidar wa'annan magabata sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina me suka fa'inta game da ubangiji to sai mu yi aiki da fa'intar su me suka fa'inta game da ainihin musulunci me suka fa'inta game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi aiki da fa'intar su wannan ayar me ya fa'intar su game da ita sai mu yi aiki da fa'intar su wannan hadisin me suka fa'inta game da shi sai mu yi aiki da fa'intar su to wannan ita ce wato aqida wadda take mai kyau domin su ne mafi alkhairi kamar da manzon Allah ya tabbatar musu sannan kuma alqur'ani yace duk wanda ya saba musu to zai samu kansa a cikin matsala kamar Allah ta'ala yace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah yace wa man yushaqiqir rasula dukkan wanda ya saba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda daga bayan shiriya ta riga ta bayyana gare shi manzo ya zo ya bayyana shiriya yayi bayanin komai na addini fillah fillah wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin sannan sai ya bi wata hanya wacce ba ta masu imani ba mana wata ya bi wata hanya wadda ba ta sahabbai ba ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'in ya bi wata hanya wadda ba ta su ba ya bi wata hanya daban wadda ba ta saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba mu ijma'in da suka yi akai Allah ya ce wallahi ma tawalla za mu jibintar masa abinda ya jibintar ma kansa wa nuslihi jahannam karshe kuma mu shigar da shi wutar jahannam wa sa'at masira kuma cirda jahannama a matsayin makoma to makomar ka ita ce jahannama wannan makomar ta yi muni kaga wannan ayar tana nuna wa'annan sune abin koyi annabi da sahabbansa duk wanda ya saba musu kuma zai zama makomar sa ita ce wutar jahannama Allah ya kare a wani wurin ubangiji ce was-sabiquna al-awwaluna الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يأتي والسابقون الأولون مرقايا مقباتا نفركم سوني الصلف الصالح صحابة مرزاء الله صلى الله عليه وسلم السابقون الأولون مقباتا نفركم من المهاجرين لك تجمون لسكيو الهجرة لك مكة suka dawo Madina ko suka yi hijira daga wasu wurare suka dawo Madina wal ansar da kuma ansar mutanen Madina wanda aka isko su a nan Madina wallazina tabauhum bi ihsan da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa cikin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma kuma sun yarda da Allah shi yasa suka yi imani da shi suka bauta masa wa'ada lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma ubangiji ya musu tanadin gidaddajin aljanna wanda koramu suna gudana karkashin itacen aljanna da kuma benayenta khalidina fiha abada za su dawoma a cikin wannan aljannar har abada dalikal fawzul azim wancan shine rabo mai girma inji Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan ayoyin suna ƙara tabbatar mana da cewa sahabbai da wanda suka biyo bayan su irin tabi'ai da sauransu in aka ce salafus salih to su ake nufi duk abin da ya saba mu fa'intar su to wannan abin wato ya zama aqidar ka shine ka kauce mu wannan abin kai aiki da fa'intar su duk abin da ya dace duk abin da ya dace da wa'annan salafus salih akan alqur'ani da sunna duk abin da ya dace da fa'intar wa'annan magabata ya dace da fa'intar magabata na kwarai akan qur'ani da kuma hadisai ingantattu na manzo sallallahu alaihi wasallam ya dace sannan ya ainihin bi su akai to wannan sai a ce yana daga cikin atbabus salaf yana daga cikin madiya magabata na kwarai koda ko an samu lokaci yayi nisa tsakanin shi da su wuri yayi nisa tsakanin shi da su to amma dai yana tare da su indai har ya dace da su a wajen fa'inta abinda suka fa'inta shine fa'intar sa to ya kasance tare da su yana tare da su koda ko zamani yayi tsawo tsakanin shi da su shekara dubu da wani abu koda ko wuri yayi nisa shi yana yammacin Afrika su kuma suna tsakiya wato ainihin yankin Hijaz ko kuma suna gabashin duniya shi yana yammacin duniya inda har yayi muwafaka da su akan wannan akan fa'intar su sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su yayi muwafaka akan fahimtar su wannan yana tare da su yana daga cikin mabiyan su koda bai kira kansa da wannan sunan ba wanda kuma ya saba musu ya saba mu fahimtar annabi ya saba mu fahimtar sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa to baya tare da su baya tare da su koda ya kira kansa cewa ni ina tare da su to baya tare da su koda ko ya rayu cikin su yana tare da su a raye yayi zamani da su to baya tare da su koda ko wato ainihin yayi da awar cewa tare da su yake da bakin sa amma in anka kalle aikin sa ya saba mana su to baya tare da su to wannan ita ce al-aqidatu sahiha ita ce aqida mai kyau ita ce kuma al-aqidatu islamiyya ita ce aqida ta musulunci wato adun kula kenan bayanin ta fillafilla sai mun shiga cikin littafin kamar yanda za mu fara karantawa malam a wajen rubuta littafin da yi doguwar muqaddima ba yanda za mu tsaya wato ainihin mu bata lokaci a kanta kai tsaye za mu shiga cikin littafi mu shiga cikin gaba ta farko wadda malam ya ainihin bude littafin da wanda mun riga mun ga yadda cewa littafin malam ya gina shi ne akan tambaya da amsa akan abin da ya shafi kudurin mutum game da addininsa tambaya ta farko da malam ya bude littafin da ita yace ma awwalu ma yajibu ala al-ibadi menene farkon abin da yake wajibi akan bayi kai bawa ne ni ma bawa ne to menene farkon abin da yake wajibi akan mu a matsayin mu na bayi shine tambayar farko shine menene farkon abin da yake wajibi akan kowane bawa in aka ce wajibi abin da yake dole akan bawa idan bai yi ba idan bai aiki da wannan wajibin ba to ya saba ma Allah to menene wannan abu malam yace ga amsa awwalu ma yajibu ala al-ibadi ma'rifatu al-amri alladhi khalaqahu Allah lahu farkon abin da yake wajibi akan bayi farkon abin da yake wajibi akan bayin Allah shine ma'rifatu al-amri alladhi khalaqahu Allah lahu sanin al'amarin da Allah ya halicce su saboda shi abu na farko da yake wajibi akan bayi su san abinda Allah ya halicce su saboda shi kai da kanka ka san Allah ba wai ya halicce ka bane dan ka zo ka ci ka sha ka more ka yi kiba bulbul ka kwanta ka mutu kuma shikenan ba tare da wata hikima ba ko kai ne aka ga ka sayo ka kashe kudinka ka sayo siminti ka ta da gini ka dore gini kana ta gini haka tambaye ka malam me manufarka me yasa kake yin wannan gini aure zaka yi a'a shago zaka yi a'a mangaza zaka yi ta aji kai a'a to me yasa kake wannan gini a'a haka kawai zan gina shi ne kawai in bar shi ba tare da wani dalili ba to mutane za su kalle ka a matsayin marashi tunani ko marashi hankali to bana tana ubangiji ya halice ka haka kawai ba tare da manufa ba tare da wani dalili ba to wannan ba zai taba yiwuwa ba ashe dole mu yarda cewa Allah da ya halice mu akwai manufar da ta sa ya halice mu to abin da yake wajibi akan mu na farko shine mu san meye dalilin da yasa Allah ya halice mu wa akhadha alaihim al-misaq bihi wa arsala bihi rusulahu ilaihim wa anzala bihi kutubahu alaihim mu san wato farkon abin da yake wajibi akan bayi bayan mun san Allah ya halice mu ne wato mun san farkon abin da yake wajibi akan mu shine mu san dalilin da yasa Allah ya halicce mu mu san menene dalilin da yasa Allah ya halicce mu abu na biyu kuma mu san meye dalilin da yasa Allah ya rike alkawari tsakaninsa da mu Allah ya rike alkawarin mu tun muna cikin cikkuna wai akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyatuhum asharuhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafirin ubangiji ya rike alkawari da bayinsa tun suna cikin cikin mahaifansu bayan kuma sun zo duniya bai bar su haka ba sai dai ƙara turo musu manzanni don su ƙara tabbatar musu da wannan alkawari to ya zama dole ka san meye dalilin da yasa Allah ya rike alkawari da kai meye dalilin da yasa Allah ya aika maka manzanni me yasa Allah ya aika maka manzanni ya samu manzanni annabawa ya aika maka su me yasa Allah ya aika maka su
me yasa dalili wa anzala bihi kutubahu alayhi me yasa Allah ya aiko maka da litafai me dalilin da yasa Allah ya aiko maka da litafi ya kamata ka san dalili ku kalli bature idan bature ya kera wani abu mana ya kera salula to idan yasa ta cikin karton ta sai yayi wani litafi sai ya hada wannan salular da wannan litafin a ciki idan ka so salula ka bude to sai ka ga wani litafi ciki wannan litafin zaka bude ka karanta dan ka ga ka'idodi yadda ya kamata a gudanar da wannan salular dan ka samu matsala to kai ma Allah da ya halice ka sai ya hado ka da litafi wanda shine alqur'ani amfanin wannan litafin alqur'ani dan ka bude shi ka karance shi ka san wato ainihin ya ya kamata ka gudanar da rayuwarka dan kar ka samu matsala shi mutumin da zai so salula ba tare da ya karanta litafin ba ya san me ka'idodin ta idan ya soma aiki da ita haka ba tare da sanin ka'idar ta ba ba rabe da wani zaka ga ya jefa ka cikin wani wata matsala ya jefa ka ta sa sa matsala idan ka sayo inji ko ka sayo mashin ka saba ma ka'idar da aka gina shi akai ka bude wurin da ake zuba isansi ka sa ruwa zaka samu mashin din ba zai tashi ba zai yi amfani ba zai yi aiki ba ko kai shekara bugawa ba zai tashi me yasa ka saba ka'idar da aka halice shi aka kera shi akan to haka kai ma dan adam idan ka saba ka'idar da Allah ya halice ka saboda ita to sai ka ji rayuwarka kawai a rigice a hargitse a cikin matsala ka kasa samun nasuwa komai kake yi a rayuwa baka samun ci gaba saboda ka saba ka'idar da Allah ya halice ka saboda ita Allah ya turo maka littafin da zaka bude ka ga wata ka'ida ce Allah ya halice ka akan ta dan ka gina kanka akan wa'annan ka'idodin ka zauna lafiya a duniya ka zauna lahira lafiya law a lahira sai ka saba wa'annan ka'idodin ya zama dole ka samu kanka cikin matsala ya zama dole ka san wannan kuma ya zama dole ka san meye dalilin da yasa Allah ya halice duniya da lahira dole ka san meye dalili Allah ya halice duniya da lahira meye dalili Allah ya halice duniya dan a zo a bauta masa a cikin duniya kuma ya halicci lahira dan aje a karbi sakamakon bautar da aka yi ya zama wajibi akan kai bawa ka san meye dalilin da yasa Allah ya halicci aljanna ya kuma halicci wuta Allah ya halicci aljanna gidan ni'ima domin ya zama makoma ga mutanen da suka yi abin nan da aka halicce su saboda shi ya kuma halicci wuta domin ta zama makoma ga mutanen da suka saba abin nan da aka halicce su saboda shi ya zama wajibi ka san dan menene Allah zai tashi a kiyama dan menene ya zama wajibi ka san wannan a can ma ne yace wal ajlihi khulqati dunya wal akhirah wal jannatu wan nar wa bihi haqqatil haqqa wa waqatil waqi'a ya zama dole ka san wato me dalilin da yasa al kiyama za ta tsaya wato kiran gaskiyan nan zai abku waqatil waqi'a mai afkuwa za ta abu ita ce alkiyama me dalilin da yasa alkiyama za ta tsaya domin in alkiyama ba ta tsaya ba ba za ka je ka samu sakamakon ibadar ka sai alkiyaman ta tsaya ne za a je a karbi sakamako to shi ne yasa dole alkiyama za ta tsaya dan sai ta tsaya ne kowa zai je ya karbi sakamakon aikin sa a wajen Allah ya zama dole bawa ya san me yasa a ranar alkiyama za a ajje sake ne wa fi sha'ani nusabul mawazin wa tatayiru suhuf وفيه تكون الشقاوة والسعادة ولا أصب وعلى حسبه تقسم تقسم الأنوار وتياذم واجبي كسند تشيوا أبن نند أن لا يهرد تشيك صبو لشي أبن نند أن لا يهرد تشيك دينشي تصبو لشي نفا وبنجي جي يأيكم كما زني أبن نند أن لا يهرد تشيك صبو لشي أبن نند أن لا يهرد تشيك صبو لشي أكان سني أن لا يأيكم كما لتفاي دانك سيشي أبن نند أن لا يهرد تشيك صبو لشي saboda shi ne Allah ya halicci duniya da lahira dan ka yi shi wato ainihin a nan duniya kuma ka je lahira ka karbi sakamakon aikin abin nan da Allah ya halicce ka saboda shi to saboda wannan abin ne Allah ya halicci wuta da aljanna da in ka yi shi sai ka shiga aljanna in ka saba masa kuma ka shiga wuta saboda shi ne alkiyama za ta tsaya wa fi sha'ani tusabul mawazin saboda shi ne za a ajje sikeli da za a yi mutane awo wa tatayiru suhuf saboda shi ne wato litattafai za a raba wa mutane litattafansu wani ya karba a hannun dama wani ya karba a hannun hagu wa fihi takunu shaqawatu was sa'ada saboda wannan abin da Allah ya halicce ka ne akan sa ne wa'insu za su tabe akan sa ne wa'insu za su rabauta wa'ansu kan za su tabi saboda sun saba abinda Allah ya halice su saboda shi wa'ansu kuma za su rabauta saboda sun dace sun yi aiki da abinda Allah ya halice su saboda shi wa ala hadnihi tuqsimul anwar akan wannan dalilin ne za a raba wa kowa hasken sa kowa zai tafi da haske wanda zai haye sirati wa man lam yaj'al illahu lahu nuran fama lahu min nur dukkan wanda Allah bai sanya masa haske ba to ba zai kuma taba samu haske ba to akan samu hasken ne da zaka haska ka hau sirati ka tsallake cikin duhun mutar jahannama akan sirati ba ka da wani haske sai hasken da Allah ya samu maka kuma wannan hasken ba za ka same shi ba sai in kai abin nan da Allah ya halice ka da shi to ya zama wajibi ya zama dole bawa ya san wannan da yawa daga cikin bayin Allah ba su san wannan ba da yawa daga cikin bayin Allah ba su san abin da Allah ya halice su saboda shi ba da yawa daga cikin bayin Allah ba su san meye dalilin da yasa Allah ya halice su meye dalilin da yasa Allah ya kulla alkawari da su ba su sani ba su san meye dalilin da yasa Allah ya aiko musu manzanni ba ba su sani ba ba su san meye dalilin da yasa Allah ya saukar musu da littafai ba su sani ba littafin an saukar da shi dan kai aiki da shi rayuwarka ta samu inganci ba su san haka ba sai suka yi watsi da littafin shi yasa rayuwarsu ta shiga cikin matsala ba su san meye dalilin da yasa Allah ya halicci duniya da lahira sun dauka Allah ya halicci duniya ne dan a zo a more a gini a yi gine gine a auri mata a ji daɗi a yi sharholiya da sauran abubuwan da ya kamata haka in an mutu kuma shikenan daga duniya sai Kaduna ba su san meye dalilin da yasa Allah ya halicci duniya da lahira ba sun manta lahira tana can tana jiran su in baka yi aiki ba ba yanda za a yi in ka je lahiran nan ka samu rahoto in kai abin da Allah ya halice ka saboda shi shine in ka je lahira zaka samu babban rabo shine gidan aljanna in ko ka saba kuma wuta zaka shiga kuma lahiran nan in an je ba a dawowa ya an je an tafi kenan a ce idan kai hasara a lahira to duk riban da kace a duniya ta banza ce idan kuma ka rabauta a lahira to duk wahalan da ka sha a duniya zaka manta da ita cikin kyautawa ido Allah ya samu rabota da gidan aljanna da yawa daga cikin bayi ba su san meye dalilin da yasa alkiyama za ta tsaya ba da yawa daga cikin bayi ba su san meye dalilin da yasa za a yi awon sikeli a bawa mutane da tafansu ba da yawa daga cikin bayi ba su san cewa idan baka yi aiki da abin da Allah ya halice ka dan shi ba za ka tabe in kuma ka yi aikin za ka rabauta da yawa ba su san wannan ba su san da cewa ana bawa mutum haske a lahira hasken da zai haskaka shi a gabansa da damansa a gabansa da damansa yawmatar mu'minina wal mu'minati yas'aluhum bayna aydihim wa bi aymanihim ranar da zaka ga mu'minai maza da mata hasken su yana gaugawa a gabansu da damansu haske ga haske gaba ga haske baya suna tafiya cikin haske har su kai aljanna wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fa ma lahu min nur duk wanda Allah bai sanya masa haske ba to baya da haske to ya zama dole bawa ka tashi kai hubbasa kai bincike ka gano meye dalilin da yasa Allah ya halice ka har yi maka waɗannan abubuwa tari da muka zana bayan wannan kuma Allah ya maka ni'imomi Allah ya maka ni'ima iri-iri bayan ya maka wannan abubuwa da muka lissafa kuma da Allah ya maka duniyar kuma sai ya maka ni'imomi masu tarin yawa a cikin duniyar abinda zaka ci abinda zaka sha matan da zaka aura Allah ya maka wannan kyauta ruwan Allah kawai dan ka ji sukuni dan ka ji natsuwa ka ji dadin bauta masa amma dan Adam saboda mutuncinsa sai ya kauce ma abinda Allah ya halicce shi saboda shi yadda mu baya yin abinda Allah ya halicce shi da shi to me abin nan da Allah ya halicce mu saboda shi ma huwa alladhi tambaya ta biyu ce ma huwa dalika al'amru alladhi khalaqa Allahu khalqa li ajli to menene al'amarin nan da Allah ya halicce halitta saboda shi tunda mun yi mana tambayar farko menene farkon abin da yake wajibi akan mu ya ba mu amsar cewa abin da yake wajibi akan mu shine mu san dan me Allah ya halice mu ha ya rike alkawalin mu ya aika mana manzanni ya saukar mana littafai ya halitta mana duniya da kayan abubuwa na jin dadi da suke duniya ya kuma halice lahira ya halice wuta da aljanna me yasa Allah ya wa'annan abubuwan ya zama wajibi ka sani Allah ya yi waɗannan abubuwan ne saboda ka yi abin da ya halicce ka saboda shi
to ma huwa zalika al'amru alladhi khalaqa Allahu al-khalqa li ajlihi, to menene al'amarin nan da Allah ya halicci halitta ya halicci halittu saboda shi. Qala Allahu ta'ala, malan sai bada amsa, amsar kuma sai bude ta da fadin Allah ta'ala, wama khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun. Wannan ayoyin suna cikin suratul Dukhan aya 38 da kuma aya 39. Allah yace ma khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma la'ibin, bama halicci sammai da kasai ba da abin da yake tsakanin su don wasa, ba Allah bai halicce su da wasa ba dan a zo kawai a ci a more a yi sharholiya shikenan kuma a mutu an tafi kenan, ba dan wannan Allah ya halicci sammai da kasai ba. Ma khalaqahuma illa bil haqqi, Allah bai halicci sammai da kasai ba sai da gaskiya. Gaskiyar ita ce abin da ya kamata ka sani dan kai aiki da ita. Allah ya halicce su ne dan gaskiya. Ma khalaqahuma illa bil haqqi, Allah bai halicci sammai da kasai ba sai dan gaskiya. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, Allah ya ce amma yawan su busu san da haka ba. Yawan mutane busu san da haka ba, shi sai suka kyale gaskiyar, sai suka je suka bi rudani, suka bi duniya, suka kyale abin da Allah ya halicce su saboda shi. Mala ya ce wa qala ta'ala, kuma Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma baynahuma batila dhalika dhannul ladina kafaru. Allah ta'ala ya ce kuma ba mu halicci sammai, wa ma khalaqna as-samaa'a, kuma ba mu halicci sama wal arda da kasa ba, wa ma baynahuma da abin da yake tsakanin su batila dan wasa. Allah bai halicce su da wasa ko da ƙarya ba, dan banna ba dan ba Allah bai halicce su kawai dan a zo a rayu sagaga, kamar da yace ayyuhasabul insanu ayyutraka suda, dan adam tsammani yake kawai an halicce shi kawai ya rayu haka sagaga ba tare da umurni ba tare da hali ba, a ba dan haka Allah ya halicce su ba. Yace zalika zannul ladina kafaru, wannan shine tunanin shine zaton wadanda suka kafirta. Kafirai kawai su tunanin su an halicce su ne kawai su zo su ji dadi in kan mutu shikenan, ka zalunci wannan kaga dama, ka ci amana wanda kake so, ka wato ainihin danne wanda kake so, kuma in kan mutu shikenan ka ci bulus. To me hikima a cikin wannan? A ce duk zalincin da waɗansu bayan Allah suke yi, kalli bayan Allah yadda suke zalunci, kalli bayan Allah yadda suke zalunci, wasu a fili wasu a ɓoye. A ce duk wannan zalincin da suke yi kawai sun ci bulus, in sun mutu kuma shi ke nan, ba wani sakamakon da zai biyo baya. A'a, wannan ya ci karo da hikimar Ubangiji, wannan ya ci karo da hikimar Ubangiji. Lallai akwai wani abu da zai biyo baya, lallai akwai wani abu da zai biyo baya, wanda wannan abin da zai biyo bayan da kuma mai hankali da shi. Allah ta'ala ya faɗa a wata aya, wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqqi ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله تعالى يجي كما الله يا حل جسم ميد كسين بالحق ده غسكيا يا حل جي سبو ده غسكيا غسكيا من ita ce aka halice ka saboda ita. ولتجزي كل نفس بما كسبت كما domin asakan kama kowace rai da abin da ta aikata. وهم لا يظلمون كما su din ba za a zalunce su, ba wanda za a zalunta. Duk abin da ka aikata in dai ka yi aiki da gaskiyar nan, to abin da ka aikata din za a linka maka shi so 10,700 sama da haka, a lahira kuma ka samu cikakken sakamako. Wa qala ta'ala, ma da yace kuma Allah ta'ala yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuma ban halicci mutum da aljanna sai dan ya bautar. Kaga wannan shine dalilin halittar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuma ban halicci mutum da aljanna sai dan ya bautar. Ashe dalilin halittar ka kai da ni da sauran bayan Allah, Allah ya halicce su ne don su bauta masa. Ya'buduni ayu wahiduni, Allah ya halicce su ne don su bauta masa kuma su kadaita shi da bauta. Ashe kai bawa, dalilin halittar ka shine Allah ya halicce ka ne don ka bauta masa, don ya nuna cikakken mulkinsa. Shi yasa sai mu dan mu zama bayi gare shi, mu bauta masa don mulkin don wato ainihin ya nuna mana cikakken mulkinsa. Mulkin Ubangiji cikakke ne, ko akwai mu ko babu mu, ko mun bauta masa ko ba mu bauta masa ba, mulkin sa yana nan a matsayin cikakken mulki. Amma dan ya nuna mana sai ya halice mu dan ya nuna mana, kuma kashi Allah ya halice ka ne dan ka bauta masa. Ya zama wajibi akan ka ka kiyaye bautar Allah, kai kokari ka sanya ya zaka bauta ma Allah kuma ka bauta masa. Tambaya ta uku wadda wata kila da kanta zamu tsaya, saboda lokaci ya ja malai ce ma ma'anal abdu to ne ma'anar bawa tunda mun ji Allah ya halice mu ne dan mu bauta masa kenan mu bayi ne mu bayansa ne to me ma'anar bawa ma ma'anal abdu me ma'anar bawa shine tambaya ta uku malai ce me ma'anar bawa sai ba da amsa yace al abdu in urida bihi al abdu in urida bihi al abdu ay al muzallal al musaffar فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم الأولوية والسفلية من عاقل وغيره ما ليجي إذا أكتي باوة إن أريد به الأبد المظلل إن أنا نفهم باوة وانده يكي ألا يهول الدشي المسخر وانده ألا يهوليشي فهو بهذا المعنى تدولنا معنى في ذمو شامل لجميع المخلوقات كلمر أبد تاشا في الدكنا حليتاك بعد ينسو من العوالم الأولوية والسفلية ده تكن حالتو نسمى ده حالتونا ننكسى من آقل وغيره نابن دي شافي ما سوهنكني ده مرسى هنكني ورطب ويابس نابن دي شافي دنين نابن دي كي دنين نابن دي كي بوسشي ومتحرك وساكن يا شافي نابن دي كي ميموسي نابن دي كي نتأولي بلا بايا موسي وظاهر وكامن ya shafi abin da yake bayyane a sarari ana ganin sa da abin da yake boye cikin kasa ko cikin ruwa wa mu'minun wa kafirun ya shafi mu'mini ya shafi kafiri wa barrin wa fajir ya shafi mai da'a ya shafi fajiri mara shi da'a wa ghairi zalika da wani wannan yace al kullu makhluqun lillahi azza wa jalla duk wannan abuwa da muka lissafa abin halittawa ne ana halitta ce daga wajen Allah wanda yake mai girma da daukaka marbubun lahu musaffar su wato bayi ne ga Allah abin horarwa ne daga wajen Allah musaffarun bi tasfirihi suna gudana ne da irin horarwar da Ubangiji ya musu mudabbarun bi tadbirihi suna gudana ne da irin jujjuyawar da Ubangiji yake musu wal kullu minha rasmun yaqifu alayhi kuma kowanne daga cikin waɗannan halittun yana da wani zane da Allah ya tsayar da shi akai wa haddun yantahi ilai da wata iyaka da yake kai gare ta wa kullun yajri li ajalin musamma kuma kowanne daga cikin waɗannan da muka lissafa yana gudana ne zuwa ga wani ajali iyakantacce la yatajawadahu misqala zarratin ba zai tsallake shi ba ko daidai da ƙwayar zarra zalika taqdirul azizil alim wannan shine kaddarawar Allah al azizu wanda yake magwaye al alim wanda yake masani ma'ana sai ya kasance da wannan ma'anar idan aka ce bawa al abdu akwai al abdu bi ma'ana al mu'abbad akwai al-abdu bi ma'ana al-abid idan muka dauke ta al-abdu bi ma'ana al-mu'abbad to ya shafi musulmi kafiri tsoro doki rafume dabbobi kowa bayi ne na Allah domin suna gudana ne da irin horarwar da Allah ya musu kai dan adam dole ka ji bacci dole ka buƙaci abinci dole ka buƙaci hutu dole ka buƙaci biyan bukata irin na dan adam ka kewaya ban daki wannan ko kana so ko baka so dole ka ji kagaji dole wata rana ka yi rashin lafiya wannan ko kana so ko baka so sai ka samu kanka a wannan Allah ne ya hore ka akan haka ba za ka ce to tunda ni Allah so yake tilasta ni yako to ni koyo ba zan ci abinci ba ka ce sai kai kwana uku ko kuma ka ce kai za ka yi wata ba kai bacci ba ko kuma ka ce ba za ka ainihin biya bukatan ba za ka yi fitsari ba dole kana so baka so kana cikin aiki fitsari zai dame ka dole ka je kai ko kana so ko baka so dole kana cikin aiki yunwa ta dame ka dole ka tashi ka je ka nemi abinci ko kana so ko baka so wannan wata horarwa ce da Allah ya mai ɗan adam da kuma sauran halittu wannan kenan a wannan ma'anar sai ya zama kowa bawan Allah ne bisa ga horarwa ta Ubangiji wa tadbirul adl al hakim wannan duk yana gudana ne bisa jujjuyawa ta Ubangiji wanda yake mai adalci kuma yake sarrafa al'amuran sa cikin hikima wa urida bihi al abdu wa urida bihi al abid idan kuma ana nufin bawa da ma'anar al abid al muhibbul muzallil ana nufin bawa wanda yake masoyi mai kaskantar da kai to hasa zalika to sai a kebance wannan ma'anar bil mu'minina da mu'minai alladhina hum ibadahu wadanda su din nan bayan Allah ne al mukramuna masu daraja wanda Allah ya darajanta su wa awliya'ul muttaqun ya kasance su ne bayan Allah wanda suke masu takawa masu bin dokokin Allah suna kiyaye dokokin Allah alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wa dalla su babu tsoro gare su kuma babu bakin ciki in sun koma lahira ma'ana kalmar al-abdu idan ta dauki ma'ana ta biyu ma'ana al-abid sabanin wancan ma'ana da muka fada da zu al-abd bi ma'ana al-mu'abbad wanda Allah ya horar da shi akan cilas ko yana so ko baya so sabanin wancan kenan a wancan kaulin kowa ma bawa ne to amma akwai wata ma'ana ta biyu ta ma'anar al-abd shi da al-abd bi ma'ana al-abid al-abid shi ne al-muzallal al-muhibbu al-muzallal wanda yake masoyi wanda yake yin al'amuran sa cikin soyayya soyayyar ubangiji soyayyar Allah ce ta jashi san Allah duba da irin halittar da Allah ya masa cikin Allah ya ga dama ya halice shi ba tare da wani dalili ko wata cancanta ba Allah ya ga dama ya halice shi ya kalli wannan bayan Allah ya halice shi sannan kuma ga Allah ya zabe shi ya ainihin sa shi cikin al'umma ta musulmi wanda Allah ya aika musa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ma wata gagarumin ni'ima ce Allah inda ya ga dama da sai yi ka afiya inda Allah ya ga dama sai yi ka afiya ko yi ka rakume to Allah bai ga dama haka ba sai Allah sai yi ka mutum wannan ba wai shawaran ka aka nema ba ba shawaran ka aka nema aka yi ka wannan ba aka yi ka mutum ko Allah ne ya ga dama yi ka yi ka dan adam wannan ni'ima ce bayan yi ka dan adam kuma yi ka musulmi cikin musulmi ma yi ka mabiyin manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan ma wata ni'ima ce bayan haka kuma yayi maka abubuwa na jin dadin duniya ha ya halitta maka sama da kasa ga rana ga wata ga abubuwan da kake bukata na jin dadi Allah ya maka waɗannan abubuwa yayi ka da lafiyayyen gaɓo waɗansu suna can Allah ya yi su wato ainihin ba musulmi ba waɗansu suna nan Allah ya musu gaɓansu ya yi su da nakasa ba dan baya son su ba sai dan kawai ya jarrabe su ya ga hakurinsu game da kudurar ubangiji ya kuma girmama ladansu in sun yi hakuri sun koma wajen Allah kai duk Allah sai ya baka ga ɗanka lafiya kalau ya baka ni'ima ya baka kwanciyar hankali a duniya to sai ka kalli wannan to sai ka ji kana son Allah saboda wannan dalilin domin duk wanda zaka ji kana son shi mataka ce kake so to zaka kana son ta ne saboda wani dalili saboda tana ɗebe maka kewa tana taimaka maka alhaji wani da kake son shi kana son shi ne saboda yana taimaka maka ya dauke ka aiki yana baka zakka misali ko kuma yana taimaka ma rayuwarka malam wani da kake son shi kana son shi ne saboda yana taimaka maka yana waye maka kai yana nuna maka hanyar da zaka bi ka shiga aljanna duk wanda kake so zaka iya bincikar ka gano dalilin da yasa kake son shi to idan ka gano dalilin to zaka ga dalilin da yasa kake son alhaji wani ko kake son wanci matarka ko kuma kake son malam wani zaka ga dalilin da yasa kake son shi bai kai dalilai ɗaya daga cikin dalilai dubbai da ya kamata ka so Allah akan su in kana son shi ne saboda wato ainihin yana taimaka ma rayuwarka to Allah shi ya halice har shi ma Allah shi ya halice shi abin nan da ya taimaka maka Allah ne ya dauka ya ara masa shi kuma sai ya taimake ka ashe godiyar bayan ka gode masa shi to kuma akwai wanda ya kamata kai mai godiya cikakkiya wanda shi ne Allah in ka so shi saboda wannan taimakon da ya maka to akwai wanda ya kamata ka so shi so na gaskiya tabbataccen so so da ba zai kafada da kafada da son wani abu ba shine Allah wanda shi Allah shine asalin wanda ya halicci wannan ni'imar ya halicci wannan abin da ya taimake ka saboda shi to kaga wannan sai ya sa ka kaunaci Allah ka so shi so na hakika to wannan kaunar sai ta sa ka kaskantar da kai gare shi domin alaji wani ma da kake son shi in ka gan shi dan sun kuyar da kai kake yi yawa dan sun kuyar da kai kake da sauransu duk wani wanda kake so in ka gan shi zaka ga akwai wani abu na girmama shi a cikin ranka inda har kana so shi ko matarka kake so matuka zaka ga kana girma mata to haka lamarin yake to sai ya kasance gurgurdan san da kake ma Allah gurgurdan in yanda zaka girma mashi ka kuma kaskantar da kai gare shi to kaskantar da kai din shine ma'anar bauta din dama ma'anar bauta shine ka kaskantar da kai ga Allah to in ka kaskantar da kai ga Allah Allah zai ce maka to kaza zaka zabura kai ba tare da tantama ba ba tare da waiwaye waiwaye ba Allah kuma zai ce maka bari kaza zaka zabura ka bar ka kauce ma wannan abin tunda ka san Allah ba zai taba hana maka abin da yake alkhairi gare ka ba sai ka kasance bawa da ma'ana al'adi shine bawa da yake mumini mai daraja mai hutar Allah mai takawa mai kiyaye dokokin Allah anan zamu dace ka da fatan Allah ka kare da Allah ya ba mu lada ko da kuri Allah ya gafarta mana sai sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh